وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يذيعان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا أشكي وأن قلينا كانوا وأن يمتشي نا السبر در اللهدي يومنا شرن دشدة gawatan jumada thaniya hijrar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' as-sahih. Wannan kuma shine darasin mu na 204 a cikin karatun wannan ba da uku bane, eh, da hudu ne, to 204 a cikin karatun wannan littafi. Da hudu ko da biyar ma ne, to haka ne. Muna nan cikin hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulain min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja min indi nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, yake cewa wasu mutane biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja min indin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, sun fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fi laylatin muzlima, a cikin wani dare mai duhu, wa ma'ahuma mithlul misbahaini, a tare da su akwai abubuwa biyu tamkar fitilu guda biyu, yudhi'ani, suna haske baina aydihima, a gabansu. فلما افترقا يا يد سكا زور بوا صار مع كل واحد منهما واحد سيزمو تعالى كوالا ايه تعالى شي اكوي قد ايه حتى اتا اهله هر سيد يسوغ ايه لنسا. وانا حديثي كمرنا مكفارة كراتو اتكنسا حديثا امام البخاري دا مسلم افوا با اتكن مسلم نعم حديث امام البخاري دا مسلم دا كما مسند امام احمد da sauran littattafai da suka rawaito wannan hadisi waɗannan mutane guda biyu kamar da muka bayani a cikin hadisin da ya darasin da ya gabata sune Abbad ibn Bishr da kuma Usayd ibn Hudayr. Abbad ibn Bishr da Usayd ibn Hudayr waɗannan sune mutane guda biyu waɗanda suka je ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko dai a gidansa kamar yadda wasu riwayoyi suke nuna ko kuma a masallacinsa. Masallacinsa haɗe yake da gidansa, ƙofa ce kawai tsakanin masallacin da kuma gidansa. Da zarar ya so shiga masallaci, ƙofa zai buɗe sai ya shigo cikin masallaci, kamar da za mu zo mu karanta a hadisin da zai zo gaba na wanda yake nuna mana yadda al'amarin yake. Waɗannan mutane guda biyu sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa ko kuma a gidansa. da dare yayi dare suka fito za su koma gida cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya so karrama su da shi ya so bayyanawa a tare da su na karama sai ya zanto a tare da su akwai haske da ya rika haskaka gaban su har sai da suka zo wurin wajen rabuwa wannan zai yi dama wannan zai hagu kowa zai shiga gidansa sai wannan haske ya sake rabuwa biyu kowanne ya zanto tare da shi akwai haske wanda ya bi shi har zuwa gida Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi ya kawo wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid a cikin Kitabul Masajid wato littafin da yake magana akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da masallaci wannan hadisi idan ya zanto waɗannan mutane sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa ne sannan da suka zo dawowa da suka zo komawa gida Allah subhanahu wataala ya hada su da wannan haske tare da su ko kuma a masallacinsa wanda daban masallacin nasa tare yake da gidansa sun zauna tare da shi lokacin da suka zo komawa gida gari yayi duhu Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan karamar a tare da su ko ma wanne ne ya kasance daga cikin al'amuran guda biyu wannan abinda malamai suka yi istinbadi a ƙarƙashin wannan hadisi wanda shi ne dalilin da ya sa Imam al-Bukhari ya kawo shi a Kitabul Masajid inda yake maganar hukunce-hukuncen masallatai malamai suka yi istinbadi cewa ƙarƙashin wannan hadisin za a fahimci falalar zuwa masallaci da dawowa daga masallaci a cikin duhu wato mutum ya fita cikin duhu ya tafi masallaci ko ya dawo a cikin duhu wannan wani abu ne wanda yake da daraja yake da matsayi a gurin Allah subhanahu wataala kuma masallaci shine mafi alkhairin gurin da mutum ya tafi masallaci shine mafi alkhairi mafi falalar gurin da mutum zai je saboda haka yayin da yake tafiya masallaci to yana cikin wannan falala haka nan lokacin da yake barin masallaci zai koma gidansa yana cikin wannan falala a dalilin haka ne Allah subhanahu wataala ya karrama waɗannan bayan Allah guda biyu suka santo sun samu wani haske na musamman wanda bayin dan adam ba bayin su ba wani abu daga Allah subhanahu wataala wanda wannan hasken suka yi tafiya a cikinsa har zuwa gidajensu wanda wannan bushara ce ta cewa aikin da suke yi aiki ne da zai haifar musu haske da gobe kiyama da za su zo cikin mu'minai wanda nuruhum yasa baina aidihim wa bi aymanihim hasken su a gaban su da daman bakin su sannan daga cikin abin da zai hadu zai risku da wannan shine zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake nan da baro gidansa kamar yadda wannan hadisi a wasu ruwayoyin suka nuna cewa shi ma tafiya gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin karantar wani abu na addini ko sauraron wani abu na addini ko neman shawara wani abu ne da yake da falala kwarai da gaske wanda yayi wannan yana cikin wato girmamawa ta Ubangiji subhanahu wataala Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah ya taƙaitu da ambaton wannan hadisin na Anas a wannan guri bai kawo hadisin da yake karara yake magana akan falalar tafiya masallaci da dawowa daga masallaci ba sai ya kawo wannan wala'alla kasancewar wannan shine wanda ya cika sharaɗinsa an san cewa Imam al-Bukhari a littafinsa as-sahih yana da sharaɗi na musamman da yake dubawa kafin ya sanya hadisi a cikin wannan littafi nashi saboda haka hadisi koda ya inganta a gurinsa amma bai cika sharaɗin da shi yake bukata na ya sa shi a wannan littafin ba to zai kan zamo bai sa shi ba akwai hadisin da yake karara wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da ayi wa masu tafiya cikin duhu zuwa masallaci albishir waɗanda suke tafiya cikin duhu zuwa masallaci ayi musu albishir bashiril mashaina fi dhulma il bashiril masaina ila al masajid fi dhulmi bin nur at-tam yawm al-qiyama kai albishir ga waɗanda suke tafiya cikin duhu zuwa masallatai da wani cikakken haske ranar gobe kiyama bai ambaci wannan ba duk da cewa an ruwaito wannan ta fuskoki daban-daban kuma sun iya inganta amma bai ambace shi ba saboda ba bisa sharadin sa yake ba. Ana iya kawo hadisin Abu Huraira alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cikin sahihaini, wanda shi ma zai iya zama a ƙarƙashin wannan babin, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa salatun asqalu 'ala al-munafiqina min al-fajr wal-isha walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Laysa salatun asqalu 'ala al-munafiqina min al-fajr wal-isha, babu sallar da take yi wa munafikai wahala, wato babu sallar da zuwan ta yake yi wa munafikai wahala kamar sallar al-fijr da sallar isha'i, sallar isha'i da sallar asubahi. Waɗannan salloli guda biyu su suka fi kowaɗanne sallah wahalar da munafikai fita zuwa gare su. Sai yake cewa walau ya'lamuna ma fihima, da sun san falalar da take cikin waɗannan salloli biyu, sallar asuba da sallar isha'i, la'atawhuma, da sun zo walau habwan, koda da jan ciki ne, koda da rarrafe ne, wato da sun zo koda da rarrafe ne. Kaga cewa da sun san abin da yake cikin su, wannan yana nuna cewa tafiya zuwa halartar sallar al-fijr da tafiya zuwa halartar sallar isha'i yana ɗauke da falala mai girma, duk da ba a yi bayanin falalar ba, amma dai ya nuna cewa akwai wata karama ta musamman da ke cikin su. A ƙarƙashin wannan hadisi ne malamai suka yi magana akan amfani da haske lokacin da mutum zai tafi sallah, wato zai tafi masallaci, ya amfani da cocilan ko ya amfani da fitila a ci balbal ko wani abu irin wannan domin ya kai ya fita zuwa masallaci saboda duhu. Ibn Rajab alaihi rahmatullahi a cikin Fathul Bari yake cewa wa yustadallu aidan bi hadisi Anas alladhi kharrajahu al-Bukhari ha huna ala jawazi al-istidha'i fi ar-ruju'i ila min al-masjid fi al-layali al-muzlima. Ana kafa dalili da wannan hadisin wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi anan, ana kafa dalili da shi akan halaccin wato amfani da haske lokacin da mutum ke dawowa daga masallaci a cikin darare masu duhu. Wato halal ne mutum ya amfani da abin da zai haskaka gabansa, tocilan ko makamancinta, yayin da yake baro masallaci ganin cewa an yi sallar isha'i gari ya yi duhu. Wannan abu ne wanda yake halal. Abin da ya fi zama ƙarara, ya fi fitowa ƙarara, shi ne hadisin da Imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad da ruwayar Fulayh ibn Sulaiman an Sa'id ibn al-Harith an Abi Salama, daga Abi Salama ibn Abdurrahman ya ce ya ji Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri yana cewa hajati sama'u laylatan, wata rana sama wato ta turnike da hadari, hadari ya taso, iska tana ta kadawa. Falamma kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li salati al-akhirati, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito li salati al-isha' al-akhira domin ya halarci sallar isha'i, bariqat barqatun, sai wato walqiya ta haska saboda hadari da ya hado a sama, annabi ya fito zai tafi sallah sai gari yayi walqiya, walqiyar da aka yi wal sai ga Abu sai ga Qatada ibn Nu'man, wani sahabi ne da cikin sahabbansa, Qatada ibn Nu'man, sai ya ce da shi masura ya Qatada, me ya fito da kai cikin daren nan ya Qatada? Sai ya ce alimtu anna shahida as-salati qalil, na san cewa waɗanda za su fito sallah a irin wannan lokaci in kaɗan ne, daga gari ya yi duhu kuma ga iska tana kaɗa hadari, ce na san wanda za su fito sallah zuwa masallaci kaɗan ne, fa ahbabtu an ashhadaha, saboda haka sai na so a ce ni ma na halatta, wato ina cikin ƴan kaɗan ɗin. Qala, sai ma'aiki ce fa idza sallaita fasbut hatta amurra bika, in an gama sallah to ka zauna inda kake har in biyo ta inda har in biyo ta kanka, ka zauna har in zo in same ka. To bayan ya gama sallah, sai Qatada ibn Nu'man ya zauna a inda yake. Falamman sarafa a'tahu urtunan, sai ya bashi zarbar dabino, yana zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zarbar dabino da kala khudh هذا شكر ونا يستضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا زي حسك مك تاكو قوما قبنك تاكو قوما بايانك يباش ونا زربا تريتيس ريكي تزاما سكما فتلا هر يجي جدا تو كاقا ونا شيما قرر يافتو يانونا falalar halartar sa da yake cikin duhu gari ya abin nan yazo kuma masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan wannan karama ta bayyana a hannunsa wannan hadisi kamar yadda ibnu rajab yake cewa isnaduhu jayyid magabata sukan fifita su je sallar isha'i ko sallar asuba ba da haske ba wato sukan fifita su yi tafiya ba tare da wani abu da za su haskaka gaban su da shi ba a can lokaci suka riki ko a ci balbal irin fitilar su ta da can shama'a irin kamar candle suka riki shi su haskaka gaban su to sukan fifita a ce sun tafi cikin duhu har zuwa masallacin kuma sun dawo a haka an ruwaito daga Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda Ibn Rajab ya kawo Sa'id ibn Musayyib yana cewa qala liqaumin ma'ahum daw'un yamshuna bihi ila almasajid yaga wasu mutane kowa ya rike fitilar sa zai tafi masallaci sai yake cewa da su daw'ullahi khairun min daw'ikum hasken Allah yafi naku wato hasken da Allah zai haskaka ku da shi yafi wanda za ku yi amfani da shi wajen haskaka gaban ku kaga wannan yana nuna musu cewa yana nuna musu su tafi ba da wannan hasken ba yafi musu falala akan su tafi cikin haske lokacin da Umar ibn Abdul Aziz khalifa Umar dan Abdul Aziz lokacin da ya nada Abu Bakar ibn Hazm ɗaya daga cikin faqihai na Madina lokacin da ya bashi matsayi na Amirul Madina shine wato sarkin Madina sannan kuma ya nada shi alƙalin Madina shine sarki shine alƙali to sai ya aika wa Umar ibn Abdul Aziz daga Madina sai ya aika masa can Sham can Dimashq can Hidukwata sai ya aika masa cewa yana so ya aiko masa a cibalbal irin ta sarakuna wacce suke amfani da ita wajen tafiya masallaci da daddare akwai sarakai suka yi amfani da fitilar da ake haskaka musu yayin da za su fita sallah cikin dare yace to tunda shi ma yanzu sarki ne kuma alƙali to a aiko masa irin waɗannan fitulu da zai rika fita da su masallaci to shine sai Umar ibn Abdul Aziz sai ya aiko masa yana masa fada akan wannan yana cewa ka ci gaba da yi yadda kake yi kafin ka zama sarki ka zama sarki a kake tafiya masallaci har ki fita cikin duhu to kai kamar yadda ka saba yi kakka nemi wani abu da daban yace wa yamshi yace wa ya'muruhu an yaf'ala kama yaf'alu min qablu fi wila min qabli wilayatihi yace wa yamshi ila almasjid fi adh-dhulma ce ka tafi masallaci cikin duhu kuma yace da shi yin haka shi yafi maka alkhairi wato ka tafi ba tare da ka riki wata fitilar da kake haska gabanka da ita ba ce shi yafi maka alkhairi kaga wannan yana nuna maka cewa magabata sun fi fifita haka Ibrahim an-Nakhai ɗaya daga cikin tabi'ai mutumin Kufa yana cewa kanu ya rauna an yamshi anna al-mashy fi al-laylati adh-dhulma ila as-salati mujiba kanu yana nufin tabi'ai manya ko kuma yana nufin sahabbai ya rauna suna ganin tafiya cikin duhu da daddare zuwa sallah mujiba abu ne da yake wajabta gafarar Allah wato mutumin da zai tafi cikin dare cikin duhu ya tafi masallaci wani abu ne da zai jajjabta masa gafarar Allah wato tujibul maghfira wannan yana sa ya samu mutum ya samu gafarar Allah daga cikin abin da aka samu daga salaf akwai abin da Ibn al-Mubarak a cikin kitabuz zuhud cikin kitabuz zuhud war raqa'iq ya ruwaito daga Abu Idris al-Khawlani yake cewa la yuqibanna Allahu alladhina yamshuna ila almasajid fi adh-dhulami nuran tamman yawm alqiyamah lalle tabbas waɗanda suke tafiya zuwa masallatayya a cikin duhu Allah zai musu madadin wannan zai ba su cikakken haske ranar gobe kiyama wato anan Abu Idris al-Khawlani an san ya dace tabi'ai yake cewa lalle waɗanda suke tafiya a cikin duhu zuwa masallatai Allah zai ba su haske cikakken ranar gobe kiyama watakila wannan yana dogara ne da bashiril bashaina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyama yana tabbatar da wannan riwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lalle waɗanda suke tafiya masallatayya cikin duhu ayi musu al-bishr da cikakken haske da za su samu ranar gobe kiyama ibn rajab al-hanbali a wacce riwaya ta ibn al-mubarak akwai ta cikin kitabu zuhud haka nan abu nu'aym ya kawo ta cikin hilyatul awliya haka nan ibn abi shayba ya rawaito ta cikin kitabul musannaf ibn rajab yake cewa akwai riwayar da aka samu daga al-hasan al-hasan al-basri shi ma tabi'i ne kamar da ku sani cikin malaman tabi'ai yake cewa ahlut tauhid fi an-nar la yuqayyadu wato waɗanda suka mutu da tauhidi suka mutu da kadaita Allah ba tare da shirka ba amma kuma sun yi laifuka da suka cancanci a sa su wuta aka sa su a wuta to su ba a sa musu bari ba a sa musu bari a kafafuwansu ko a hannayensu ba a da bebe su fataqulu al-khazanatu ba'dhum li ba'd to sai mala'iku masu tsaron wuta sai su ruka magana da junansu suna cewa ma balu haula ila yuqayyadun wa haula yuqayyadun me yasa waɗannan su ba su da bebe ba su da bari a kafafuwansu amma ga sauran duk an sa musu bari ya akai su waɗanda ba a sa musu komai abin nan ba fayunadihim munadin sai mai kira mai shila sai ya kira su ya ce inna ha'ula'i kanu yamshuna fi zulamin layli ila almasajidi waɗanda ba a sa wa kafafuwansu bari ba suna tafiya ne masallatai cikin duhu wato sun samu albarkacin wannan tafiyar da suka rika yi cikin duhu zuwa masallatai don haka duk da sun zama ƴan wuta to amma a wutar aka fifita su akan sauran ƴan wuta su zanto daban to saboda haka a wancan lokacin sun fifita su tafi ba tare da sun riƙe wani abu na haske a hannunsu ba to amma a wani lokaci kuma shaidan shi da yaransa sai kawai su fito su shige gaban bawan Allah yana tafiya sai su shige gabansa da haske sai su ga ana haska gabansu kuma aikin shaidanu ne to cikin wato waɗannan bayan Allah akwai wanda yake gane wannan cewa aikin shaidan ne za ka ba zai rudu ba zai fitinu ba dan saboda kana tafiya kaga kawai haske a gabanka ai shikenan ka zama wali sai bayani to wasu suna fahimtar cewa wannan aikin shaidanu ne suna so ne su jefa musu jiji da kai su jefa musu wata fitina ta girman kai ko jin isa a zuciyarsu wanda za su lalata musu ayyukansu da wannan to sai su gane cewa wannan abin aikin shaidan ne ba su rudu ba amma daga ciki akwai waɗanda iliminsu kuma kaɗan ne bayan Allah ne na ƙwarai amma kuma ilimin nasu kaɗan ne to in suka ga sun fito cikin duhu za su tafi masallaci fayau suka ga haske to sai su rudu da wannan domin ta jinsin khawarij abubuwan da Allah subhanahu wataala zai gudanar a hannun mutum bawan Allah na ban mamaki to shi kansa wata fitina ce ba kowa ne yake iya dagewa ya kai labari ba sai mai karfin imani wanda kuma kafafuwansa suka yi wato kafu a cikin ilimi to shine wannan ba zai fitinu ba domin ganin wani abu ya faru a tare da shi na ban mamaki ba lalle bane ya iya bambance na gaskiya da na ƙarya cewa wannan wani abu ne karama daga Ubangiji wannan kuma wani abu ne daga shaidan ba kowa ne zai gane wannan ba sai wanda Allah ya ba shi ilimi kuma ya ba shi karfin imani shine zai bambance cewa wannan karama ce wannan kuma fitinar shaidan ce sannan kuma koda ma ya bambance gaskiyar din ita kanta gaskiyar fitina ce ita kanta ka gane abin gaskiya ne shi ma jarraba ce a ga cewa wannan ba zai kai ka ga wasu halayya daban ba ba zai sa maka ruku ba zai sa maka jiji da kai ba zai sa maka girman kai ba ba zai sa maka rina mutane ba ba zai sa maka gorantawa Allah a aikin ka ba to shi ma wannan jarrabawar koda abin gaskiya ne ita ba ba kowa yake son ta ba daidai take da abin da Allah zai ba wa mutum na iko da sarauta da mulki da sauransu koda kuwa abin da zai ba shi din mai kyau ne ta hanya mai kyau Allah ya jarraba mutum ya ba shi dukiya ko ya ba shi mulki ko ya ba shi iko ko ya ba shi ilimi mai yawa ko ya ba shi duk wannan wata jarraba ce wata jarraba ce don haka tsayawa da haƙƙin waɗannan abubuwa da kuma gujewa ruɗuwa da su shi kansa wani sabati ne na musamman da Allah yake bawa saboda idan jiji da kai ya riga ya shiga mutum tare da wannan shike ne ya halaka halakarsa ta zo shi yasa kamar yadda Abu Talib al-Makki a cikin Qutul Qulub yake ambatar cewa da yawa daga cikin magabata masu ibada masu gudun duniya masana Allah suka guje wa irin waɗannan abubuwa suka roki Allah kai ya jarrabe su da wani abu wanda zai haifar musu da gudu da girman kai ko ya haifar musu da jiji da kai a cikin sha'anin rayuwarsu saboda suka guje ma irin wannan saboda haka in an nufe su da wani abu na mulki ba sa karba in an nufe su da wani abu na shugabanci ko sun ga wani abu da zai ba su shuhura to sai su ƙoƙarin janye jiki ba za su yadda ba dan gudun kada wannan abin ya haifar musu da wani abin kuma da zai rushe musu aikin su domin duk suna ganin wannan fitina ce in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha dukkan su jarraba ce daga Allah kamar cewa nabluukum bisharri wal khairi fitna saboda kamar yadda ake samun fitina a cikin sharri haka ake samun fitina a cikin alkhairi haka da alkhairi da sharri duk fitina ce duk jarraba ce to yawanci an fi faduwa a cikin irin wannan jarrabar wani zai Allah zai jarrabe shi da talauci ya iya haihuwa amma in ya jarrabe shi da wadata kuma sai ya fadi wani Allah zai jarrabe shi da zama karkashin wasu sai ya hakura amma in ya zama shi ne sama kuma shikenan sai ya fadi jarrabawa to ko kowanne jarraba ce to sukan guje wa irin wannan jarraba babu wanda zai haye ma wannan jarraba sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi kuma bai sa shi masa girman kai ba ya bashi daukakar ya bashi karamar ya bashi wani abu na musamman a rayuwarsa amma kuma ya bar masa ya gadar masa da tawalu kaskantar da kai ya gadar masa da godiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala ya bamu labarin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya ga abin nan ya ga gadan sarauta na Bilqis malikatu Saba me yace qala hadha min fadli rabbi falamma ra'awhu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur sai yace wannan falala ce ta ubangijina yayin da ya ga kafin ya kifta ido sai ga gadan sarauta duk girman sa da aka baro shi a Saba sai ga shi a gaban sa sai da ci hada min fadli rabbi to wannan falala ce ta ubangiji na ba yin kai na bane ba isa ta bace falala ce daga Allah da ya bluwa ne kuma yayi min wannan falalan ne fa dan ya jarraba ni a ashkuru shin zan gode masa am akfur ko zan butulce ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم yace to wanda ya gode yayi godiyar ne dan kansa ma'ana shi zai ga amfanin godiyar da yayi wanda ya butulce to kai sani butulcin ma ba zai cuci ubangiji fa inna rabbi domin lalle ubangiji na ganiyun karim mai mawadaci ne kuma mai karamci ne saboda haka duk da irin abin da za su gani wannan ba zai sa musu su ji wata isa a tare da su ba zai ƙara musu tawalu ne, zai ƙara musu tsoron Allah, zai ƙara musu godiya ga Allah subhanahu wataala. A wannan hadisi za mu ga a cikinsa akwai isbatul karama, tabbatar da karama ga waliyan Allah. Waliyan Allah su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Lalle waliyan Allah babu tsoro tare da su, kuma babu bakin ciki har ila ba za su yi bakin ciki ba, ba tsoro na in sun mutu me za su je su tarar, babu wannan tsoron Allah zai cire musu. Sannan kuma za su yi bakin cikin abinda za su bari a baya ba. Sai ce allazina amanu, su wane ne waɗannan waliyan? Sai ce waɗanda suka yi imani. Wa kanu yattaquna, su ma suka zanto masu kiyaye dokar Allah. Saboda haka bil imani wattaqa tunalul wilaya, in dai mutum ya samu imani da taqwa to ya samu walacci. Wannan imani da taqwar kuma an sani hawa yake, na wani yafi na wani, na wani yafi, saboda kaga waliccin na wani, na wani yafi waliccin sahabbai, a sahabban ba waliccin Abubakar, Umar, waɗannan waliccin su yafi na kowanne. To haka waliccin yake zama wato na wani yafi na wani. To Ubangiji subhanahu wataala yakan karrama wanda ya ga dama ko ya zaba daga cikin waɗannan waliyan nasa ya gudanar da wani abu na ban mamaki a hannunsa, ya gudanar da wani abu na ban mamaki a hannunsa, ko dan saboda bukata, ko kuma dan saboda ya zama hujja, ko kuma saboda ya zanto ya kubutar da shi daga wani abin ki. Ubangiji yana yin wannan. Idan muka duba za mu ga wannan abin da ya faru ga waɗannan bayan Allah, waɗannan sahabbai da suka fito daga gidan abin nan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin babin karamomi. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya karrama su da wannan. Allah yakan karrama wanda yake bin Allah da manzansa, kuma karramawar wani daga cikin bawa wato a gudanar da wata karama a hannunsa, wannan falala ce ta shi wannan annabin da yake bi, falala ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya samu karama cikin wannan al'umma, wannan falalar ma'aiki ce, darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce sa aka ya samu wannan, domin biyayyar da yake masa ce ta sa har Ubangiji subhanahu wataala ya gudanar da wannan karama a hannunsa. To daga cikin irin karamar shi ne wannan abin da ya faru ga Usaid ibn Hudayr da kuma Abbad ibn Bishr. Saboda haka ahli sunna suna tabbatar da karama, suna tabbatar da karama, ba sa kore ta illa iyaka ne, kamar yadda mun yi karatuttuka nan ba darasi ɗaya ba, darasi biyu ba, a cikin littafin Ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan. Me yake kira karama, kuma menene ba karama ba, menene yake zama istidraji? Saboda ba duka wani abin da za a gani a tare da wani na ban mamaki ba shikenan ya zama karama. Sai an duba halinsa da alakarsa da Allah da manzansa. Shin alaka ce ta biyayya ga Allah da bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da bin sau da kafa, ko kuma alaka ce ta bijire musu da saba musu? In ya zanto mai biyayya ne ga Allah da manzansa, to abinda ya gudana a hannunsa sunan shi karama. In kuma ya zanto mai saba wa Allah ne da manzansa, kuma aka ga wani abu na ban mamaki a tare da shi, to wannan ta lalace Ubangiji yake masa, istidraji ne, wannan baya daga cikin karama. To irin wannan abu da a ga haske a gaban tare da mutum, ba ga waɗannan su biyu kawai ya faru ba, ya faru ga mutane daban-daban cikin wannan al'umma. A ɗazumin karanta hadisin Qatada ibn Nu'man, Qatada ibn Nu'man wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zarbar dabino, ruwayarsa ta zo a cikin Al-Mu'jamul Kabir, ruwayar ta zo a cikin Al-Mu'jamul Kabir na At-Tabarani. Shi Qatada ibn Nu'man ibn Zaid Al-Ausi dan uwa yake ga Abu Sa'id Al-Khudri, amma dan uwansa ne li ummisa, kowa da kowa mahaifinsa daban. Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, shi kuwa wannan sunan shi Qatada ibn Nu'man, amma mahaifiyarsu ɗaya ce ita ce Unaysa bintu Qais an-Najjariya, ita ce mahaifiyarsu. At-Tabarani ya fitar da ruwayar ta hanyar Asim ibn Umar ibn Qatada daga babansa Umar ibn Qatada daga kakansa Qatada ibn Nu'man, yake cewa wata rana cikin dare ana wato hadari ya taso ana ruwan sama kamar yadda dazu muka ce hadari ya taso anan ya fa bayyana ce lailatun shadidatu dhulmati wal matar fa qultu sai na ce araina law annikta namtu hadhihi al-laila shuhud al-atamata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me zai hana in ribaci wannan daren in halarci sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa fa'altu sai ko nayi haka falamma sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam absarani bayan annabi ya gama sallah sai hango ni wa ma'ahu urjunun yamshi alaihi ya rike zarbar dabino yana tafiya da shi sai ya gano ni sai yace malaka ya qatadatu hahuna hadhihi sa'a me ya faru ne qatada na ganka yanzu a wannan dare a wannan lokaci sai yace ya rasulullahi iftanamtu shuhudas salati ma'aka ya ma'aikin Allah na ribaci in halarci sallah tare da kai wato sallar isha'i to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan zarbar dabino yace inna ash-shaytana qad khalafaka fi ahlika shedan ya mai gurbin ka a cikin iyalanka wato bayan ka tafi shedan ya shiga cikin inda iyalanka suke fadhhab bi hadha al-urjun tafi da wannan zarbar dabino fa amsik bihi hatta ta'ti baytak ka rike shi har sai ka iso gida فخذه من وراء البيت فاضربه بالعرجون تو كما wannan sheidan kai bayan gida da shi kazane shi da wannan zarbar dabino yace fa kharajtu min almasjid sai na fito daga masallaci fa adaa alurjun sai wannan zarbar dabinon ta kama haske kamar fitila mislu shamati kamar na rike a cibalbal tana haske fa sadatu biha saboda sai na rike shiga na rike tafiya cikin hasken ta فأتيت أهلي فوجدتهم رقودا نزول نسام إيالي نسنا تبجي فنظرت في الزاوية إنا دوبة وتقنا ونلنب فإذا فيها قنفذ سينقى أبنى بوشيا سينقى وتبوشيا ونزل شين شيئان لأن بيكي قام سينا ركلا إنا زما أبو بواد بندما إنا قوان نبوشيا فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج ya dinga dukan bushiyar nan da wannan zarbar dabino har sai da ya fice to kaga shi ma wannan Qatada ibn Nu'man al-Ausi shi ma ya samu wannan karamar ya rike zarbar dabino ta zama su tamkar fitila ta rika haskaka masa har zuwa gidansa daga cikin waɗanda suka samu irin wannan shi ne mutum na biyu Abu Abs ibn Jabr al-Ausi shi ma daga cikin ƙabilar al-Aus Abu Abs ibn Jabr yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe Ka'ab ibn al-Ashraf wannan bai Yahudan da ya addabi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi ya ba da order a je a kashe shi to shi wannan Abu Abs ibn Jabr al-Ausi yana daga cikin su to shi ma ruwayar sa tana nan cikin dalailun nubuwa na Abu Nu'aym da kuma dalailun nubuwa na Baihaqi ruwaito shi daga Zaid ibn Abi Abs wato daga ɗansa daga shi mahaifinsa yace kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat yakan je yayi salloli tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to yakan je masallaci ya halarci salloli tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarju ila bani haritha sannan ya dawo cikin ƙabilar sa bani haritha wata rana ana ruwa da daddare sai ya fita tafi masallaci da yar sandansa a hannunsa yana tafiya fa nawwara lahu fi'asa yana tafiya sai kawai sandarsa ta kama haske ka haskaka masa gabansa da sandarsa hatta dakhala dar bani haritha lokacin ya fito daga masallaci kenan an gama sallah zai dawo gida sai sandar da ke hannunsa sai ta kama haske kamar tocila haka yi har ya dawo cikin jama'arsa al-hakim ya fitar da wannan ruwaya amma mursalan a cikin mustadrak waɗanda cikin sahabbai waɗanda suka samu irin wannan karama akwai Al-Hasan da Al-Husayn jikokin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Al-Hasan da Al-Husayn jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su ma sun samu irin wannan karamar ruwayar su tana nan cikin Musnad Imam Ahmad da sanadi Hasan daga Abu Salih As-Samman daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa muna sallar wata rana muna sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to sai zanto idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada sai Hasan da Husayn suna yara sai su haye bayan sa فإذا رفع رأسه إن زيد أقو كنسا أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا سيكاما سجهن ستباينسا أهنكلي سيأجي فيضأهما على الأرض سيأجي ساكسا فإذا عاد عاد النبي أقوم سجن سيسكما هاي باينسا يعني كنانا حتى قضى صلاته النبي يقام سلا da ya gama sallah sai dauke su sai dora su akan cinyoyin sa qala fa qumtu ilayhi abu hurairah sai ce sai na tashi naje na samu aiki sallallahu alaihi wasallam su ce ya rasulullahi arudduhuma abani in kai su gida tunda dare ne abani in kai su can gida girin su wajen iyayen su fa bariqat barqatun na fada haka sai gari yayi walqiya sai walqiya ce fa qala lahumu sai da ya walki haka gari yayi walau sai annabi ya ce to ku tafi gida wannan haske sai ci gaba da tsayawa haka saboda haka suka ci gaba har sai da suka shiga gida sannan gari ya koma yi to kaga su ma sun samu wannan al-bazzar a cikin musnad kamar da yake cikin kashful astar ya fitar da wannan riwaya daga abdullahi ibn raja daga abi daga kamil أبي العلاء دوانا إسنانين أما أبن لي تقيتا أكنس شيني أبو هريرة هنا تشيوا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة يا كاوتا أتقيتي تشي إلا تاريد النبي صلى الله عليه وسلم أولا دريج ميدوه وعنده الحسن والحسين نبي لا تاريد حسن لحسين فبارقت بارقة سي كوي والكي أتحسك سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي رسو إلحقا بأمكما تكوت في وجم بابكو suka shiga wannan haske suka ji an san yadda walƙiya take da tai walai take amma kuma sai ta ci gaba da hasken ya ci gaba da wanzuwa har sai da suka shiga gida al-bazzar ya fitar da shi ta hanyoyi guda biyu daga cikin waɗanda wato mutum na biyar waɗanda suka samu wannan irin karama ta haske akwai حمزة ابن عمرو ابن عمير الأسلمي المدني شيما صحابيني شيما صحابيني حمزة ابن عمرو ابن عمير الأسلمي حمزة الأسلمي وتم مدينة رضي الله تعالى عنه رواية ستنا تشكين المعجم الكبير الطبراني دكما دلائل النبوة نا أبو نعيم دلائل النبوة نا البيهقي دكما دلائل النبوة نا إسماعيل الأصبهاني سرويتو رواية لغا محمد ابن عمر محمد ابن حمزة ابن عمر الأسلمي لغا بابنسا حمزة ابن عمر الأسلمي حمزة يكي تشيوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن تشي تاردى النبي صلى الله عليه وسلم أتو تشكين حال انتفيا سنة تاردى منذو صلى الله عليه وسلم فتفرقنا في ليلة ظلماء دحمسة muna tafiya kawai sai gari da yayi duhu shikenan sai muka zanto ba ma ga junanmu sai muka wawwatsu kuna tafiya cikin duhu ba ku ganin junanku inda ba rike juna za ku yi ba to wani zai yi nan wani zai yi nan wani zai yi nan to shine sai yake cewa fa adaat asabi'i ana haka sai naga dan yatsa na ya haske ya zama abin kamar tocila sai haska da haske hatta jama'u alaiha zuhuruhum zanto sai zanto duk abin nan abokan tafiya kowa ta karkashin ta wannan haske an tattaro abu ababan hawa wa ma saqata min mata'ihim da kayayyakin su da suka faffadi suka tattara yatsan su tana haske yana haske kamar fitila yace wa inna asabi'i latuniru yatsuna suna haske to kaga shi ma wannan ya samu wannan karama Hamza ibn Amr al-Aslami daga cikin sahabbai wanda shi ma ya samu wannan akwai Tufail ibn Amr al-Dawsi Tufail ibn Amr al-Dawsi Dawsi daga cikin kabila Abu Huraira dan kabila Abu Huraira mutumin Yaman kamar da zo a cikin kissar musulintarsa a Makka kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ya musulunta yace zai koma ga mutanansa su ma ya kirawo su zuwa ga musulunci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wata aya wata alama wacce za ta zan hujja mai tabbatar da cewa gaskiya zo musu da ita. To annabi ya ce to ya tafi, da ya tafi ya fita ta wato wata kofa da ake kira as-saniya, yana fita adaa lahu nurun bayna aynai, sai ga wani haske tsakanin idanunsa. Yanzu to ina tafiya kamar cikin abin nan haske. To shine sai ce Allahumma la yaqulu huwa musla, ya Ubangiji ka inje da wannan hasken su ce ko wani ciwo ne. Sai Allah ya bai da shi ya koma jikin sandarsa, abin da bulalarsa, sai ya dauki hasken daga jikinsa sai koma kan bulalarsa. Sai suka riga ganin bulalar nan tashi tana haske kamar an race fitila, haka take haske. To shi ma wannan sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ne mutum na shida wanda shi ma irin wannan ta faru gare shi. A cikin tabi'ai akwai Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, ɗaya ne cikin fitattun tabi'ai kuma wanda yake yana da daraja sosai a cikin wato malaman tabi'ai. To shi ma da wani abokinsa haka ta taɓa faruwa da su. Ruwayar tana cikin musannaf na Abdurrazzaq da kuma dalailun nubuwa na Baihaqi da kuma littafin karamatul awliya na Al-Lalaka'i. Sun ruwaito daga Qatada yake cewa Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir da shi da wani abokinsa wata rana sun fita da daddare, dare mai duhu, suna tafiya. Sai ga shi ɗaya daga cikinsu bulalar da ke hannunsa, sai ga shi tana abin da tsoluwarta tana haske. Sai ya ce amma ana law haddathna an-nasa bi hadha lakadhabuna. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce shi wannan abokin nasa, kai abokin nasa, sai ya ce kai in muka koma na cewa mutane gashi abin da ya faru da mu, bulalar da take hannu ɗaya mu ta riƙa haske, za su ce ƙarya nake, ba gaskiya ba. Shi ne Mutarrif yake cewa al-mukadhdhibu akthabu, wanda zai ƙaryata shi ne maƙaryaci. Ma'ana al-mukadhdhibu bi ni'matillahi akthabu, to wanda zai ƙaryata ni'imar Allah da yake ga dama ya yi ma wani shi ne maƙaryaci. To kaga wannan shi ma tabi'i ne, amma irin wannan abu ya faru gare shi. Akwai a cikin littafin Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir, ya ruwaito daga ya dauko daga cikin littafin Hisham ibn Ammar, ɗaya daga cikin malaman Bukhari, Imam al-Bukhari, yana da littafi sunan shi Al-Mab'as, Kitabul Mab'as. To a cikin sa ya kawo da isnadin sa cewa daga Abu Tayyah Ad-Dubai yake cewa kana Mutarrif ibn Abdullah yabdu fa yadkhulu kull jum'atin fa rubbama nurun lahu fi sawtihi. Mutarrif ibn Abdullah ya kasance yana tahowa daga ƙauyensu, kowace juma'a zai zo shiga masallaci, wani lokaci za a riƙa ganin haske a jikin bulalarsa, a tsoruwar bulalarsa yana haskawa. Saboda haka wani abu ne ma da mutane suka saba gani tare da shi wannan tabi'i Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir rahimahullahu ta'ala. Daga cikin waɗanda haka ta faru gare su cikin tabi'a akwai Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Wannan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi tabi'i ne, ya rayu a zamanin khalifancin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, kuma yana daga cikin mutane masu tsoron Allah, masu takawa da gudun duniya. Shine wanda a lokacin sayyidina Muawiya idan ana fari yakan dauko shi yayi tawassuli da addu'arsa, sai kirawo shi sanda za a fita abin nan roƙon ruwa, sai zaunar da shi sai tawassuli da addu'arsa. Kaga wannan yana nuna maka yadda yake nagartacce, ta yadda har ma sunansa wato a cikin nagarta ya zama sananne ne, hatta ga manya, hatta ga sahabbai irin su Muawiya ibn Abi Sufyan. To a cikin Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir mujalladinsa na 9 shafi na 47 ya ruwaito daga shi daga Yazid ibn al-Aswad cewa kana yashhadu as-salah بجامع دمشق من جسرين فربما أضاءت له إبهام قدمه في الليلة المظلمة يكن ذو سلر يكن ذو سلة واتو مسلة تنجوما أنا دمشق دمشق بمبرنن قصة سيريا يعني زما يكن ذو يتهو سلة دقا قرنسو دقا قوينسو أنا ترس جسرين يكن تهو ذو مسلة wani lokaci in aka dubi babban dan yatsan kafarsa sai a ga yana haske kamar fitila haka yake zuwa shiga masallaci to ga wannan shi ma cikin tabi'ai ne al-aini badruddin al-aini a cikin littafin sa umdatul qari ya ambaci wani daga cikin malaman sa kaga na baye baye kenan tunda malaman badruddin al-aini za su zama a cikin karni na 8 kenan cikin karni na 8 to yake cewa a cikin malaman sa akwai malamin sa Husamuddin Ruhawi malami ne daga cikin malaman sa yake cewa fa min zalika ma sabata bit tawaturi an jama'atin min talabil ilmi talabatil ilmi thiqat yace daga wannan akwai abin da ya tabbata ta hanyar gangan ku wato labari ne da ya yadu ta hanyar daliban ilimi amintattu annahum kanu ma ash-shaykh al-imam Husamuddin Ruhawi sun kasance tare da shehinmu Imam Husamuddin Ruhawi a cikin nuskar sani nuskar da nake da ita ta Umdatul Qari yace Hassanuddin Husamuddin shine sunansa Husamuddin Ruhawi musanniful bahr yana da wani littafi sunan shi al-biharuz zakhira fil madhahib al-arba'a wanda al-majirin sa Badruddin al-Aini yayi masa sharhi da wani littafi wanda ya sa masa suna Ad-Durarul Fakhira sharhi littafin shi wannan malamin nasa yace sun kasance tare da shi wannan malamin fi walimatin bi madinati Aynatab sun je wata madina wani gari ko wani birni da ake kira Aynatab walima tare da wannan malami wa kanat fi laylatin muzlimatin shatiya kuma an yi wannan walima da daddare dare mai duhu sannan kuma lokacin tsananin sanyi falamma tafarraqu aradu jama'atan an yurawi 'ala ash-shaykh da suka zo rabuwa bayan an gama walima za a tafi gida sai wasu daga cikin dalibai suka ci to a samu abin da za a haska wa malam har ya tafi a kai shi gida a raka shi gida har zuwa kofar gidansa saboda tsananin duhu da ake ciki to shine yake cewa sai shi ya kiyarda yace a baya son a haska masa kuma duk su koma su bashi shi kadai ya tafi gida saboda haka suka yake yadda sai suka koma amma duk da haka wasu suka bi shi a baya bai sani ba tunda duhu ne ba zai san ana bin sa ba saboda haka da ya tafi sai suke cewa sun ga wani haske guda biyu haske sosai kamar fitilu a damansa da hagunsa yayi ta tafiya cikin wannan hasken har sai ya shiga gidansa yana bude gida ya shiga kawai sai aga hasken yayi sama shikenan to shi Badruddin Ali yake cewa wannan abin ne da ya tabbata daga labarin abin da ya faru ya tabbata daga daliban ilimi amintattu masu yawa saboda wannan karama ce daga cikin karamomi da Allah yake karrama waliyan Allah saboda Abbad ibn Bishr da Usayd ibn Khudayr ba wai su kadai bane irin wannan ta faru gare su ta faru ga wasu da dama daga cikin sahabbai ta faru da wasu daga cikin tabi'ai da ma waɗanda suke bayan su kuma watakila ma nan gaba za su ci gaba da faruwa ma watakila a cikin nan ma a samu wasu wanda Allah subhanahu wataala eh aka sani wai san irin waliyan da suke nan manya manya ba mu sani ba sai dai da yake waliyin Allah ne ba faɗa zai ba Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangije ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh